نستعينه ونستغفره ونصلي على النبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun mu ci wannan littafi da kitabun tauhid wallafar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama satin da ya gabata mun karanta babu ma jaa fi himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallama jidabat tauhid wa saddihi kull tariqin yusil ila shirk babin da ya magana akayin kariyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wa shinge na tauhidi ko bangon tauhidi da kuma toshewarsa kowace hanya da ke kaiwa zuwa ga shirka. To za mu shiga wani babu babu ma jaa anna ba'dha hadhihi al-umma ya'budu al-awsan. Babun abin da yazo na ayoyin al-Qur'ani da kuma hadisai wanda ke bayanin cewa lalle za a samu wasu daga ci wannan al'umma wani sashe daga wannan al'umma ta manzo Allah sallama za su bauta wa gumaka Allah sa ba ba cikin su wani sashe daga ci wannan al'umma sai sun bauta wa gumaka to shine abin da wannan babu zai bayani idan ci al awsan jam'u wasan watan shine guda daya mufrad awsan kuma jam'i shine al ma'budu min dunillah duk wani abin bauta kuma bayan Allah kal kuburi wal asjari wal ahjar wa ghairiha kaman kaburbura ko bishiyoyi ko duwatsu ko abin da ya kamata wannan shine wasan sanam shine gunki da akai na abu mai rai ko siffa na mutum ko dabba ko na shi kuma wasan wani waje ne wanda yake ko abu ne mara rai kaman kabari ko bishiya ko duwatsu shine bambancin nasu wa qauli ta'ala ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وقوله تعالى وقال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وأنا سوري آيه الماليكا وأول نبال آية تفرقو تنا سورة آل إبران آية تهم سندة ليا كو سورة النساء آية تهم سندة ليا فدن الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب Allah ta'ala yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin bakai duba zuwa ga waɗannan da aka ba su wani rabu na daga littafi ba irin ladina utu nasiban min alkitab bakai kallo zuwa ga waɗanda muka ba su wani rabu na daga littafi ba su ne yahudu da nasara yahudu Allah ya ba su littafi annabin wannan al'umma Annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi at-Taura su kuma Nasara Annabi Isa alaihi salam Allah ya bashi wannan littafi na Injila to madadin su imani da ubangiji da annabin da Allah ya turo yu'minuna bil jibti wa taqut sai suka kama imani da al jibti da kuma taqut gumaka da kuma shaydanu suka koma suna musu biyayya suna bauta ma gumaka suna kuma biyayya ga shaydanu zamu ji bayani nan gaba wa yaquluna kuma suna cewa lil ladina kafaru suna ga yawa kafirai haulai ahada min alladina amanu sabila wai waɗannan sun fi shiriwa zuwa ga tafarki madaidaici sama da mu'minai masu imani to Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga Ikrima game da dalilin saukar wannan aya Uyay ibn Aqtab da Kabu ibn Ashraf suka zo wajen mutanen Makka wasu ne daga cikin Yahudawa suka zo wajen kafiran Makka suka ce musu suka zo wajen su'alul kitab suke ce da su antum ahlul kitabi wa ahlul ilm ko ne ma abota littafi ko ne ma abota ilimi fa akbiruna anna muhammadin kuma mu labari tsakanin mu da muhammad wai suna tambayan ahlul kitabi ne su gaya musu a bambance da su mushrikan makka kafirai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne yake kan shiriya wake kan tafarki wai arke arba musu gardan faƙalu suka ce ma antum wa muhammadu ina ku ina muhammadu kuma ai ba za mu kwatanta ku ba faƙalu suka ce nahnu nasilul arhama mu muna sada zumunta wannan harul kauma muna soke raƙuma masu tozo muna ciyarwa wa naskil ma alal labal muna shayar da ruwa a bisa allaban shine nono mana suna ɗawainiya a baki wa nafukul unat muna yanta kuma ribatattun bayi una jamu'ani shine asir bawa wanasil haji muna shayar da alhadai wa muhammadun sunbur shi ku annabi muhammad wai bar hakuri ne a fadar su ba kada arhamana ya katse zumuntar mu ya raba yaya da iyayen su haka suke cewa lokacin da yazo yake fada da shirka da bautar gumaka wai ya yanke zumunci wata ba surat alhaji min kifari wai ya bi barayi daga cikin alhadai daga banu gifar fanahu khairun am huwa to mu ne muka fi alheri ko shi wai yanzu su kafaran makkan ne suke annabi wannan kafin ya yanke zumunci ya yi kaza su kuma suna yanta bayi suna shaya da alhadai suna kaza da kaza wai yanzu suna so a rabe musu da su da manzon Allah wane ne yake kan hanya faƙalu sai yahuda suka ce antum khairun wa ahada ai kun fi shi alheri kun fi shiriwa zuwa ga hanya ku ne mutanen kirki wai su mushrikan su ne wai mutanen kirki saboda annabi da mu'mini fa anzalallahu ta'ala shi ne Allah ya saukar da wannan aya alam tara ilal ladina utu min nasiba min alkitab baka ga waɗanda aka ba su wani rago daga littafi ba su ne yahudu da nasara yu'minuna bil jibti wa taqut suna imani da al jibti da kuma taqut wa yaquluna kuma suna cewa haula'i suna ga wa yaquluna lil ladina kafaru kuma suna ga wa kafirai haula'i ahada min alladina amanu sabila wai waɗannan su kafiran sun fi shiriwa zuwa ga tabarki madaidaici saboda mu'minai Umar ibn Khattab Allah ya dade shi yace al jibti as-sihr ngace al jibti shine tsafi sihiri suna imani da sihiri wadaku da shaytan dagut kuma shine shedan yana tafsirin wannan gaba na aljibitu wadaku wa kadhalika qawlu ibn abbas wa abul aliya wa mujahid wal hasan wa ghairi duk sun fassara cewa aljibit shine asihir wadagut kuma ashaytan na'am an samu wani tafsiri ga ibn abbas yace aljibit ashirk ingance aljibit shine shirka wadagut kuma alkahin sun fassara atagut da kuma alkahin matsafa ko bokaye to duka dai fassaran da yana kewayawa ne tsakanin abubuwan nan ko dai a ce aljibit sihiri wadagut kuma shaydani ko kuma bokaye saboda dukkanin alakan bokaye da matsafan ai suna da alaka da shaydani to wannan shine ba'dan wannan aya haka su sai suke ganin wai kafiran makka sun fi musulmi annabi da musulmai shirya wai abinda manzo Allah yake kai wai shine bata, abinda su suke kai shine shiriya, wanda kuma duk hankali lafiye ba zai dauki wannan, ba zai yadda da wannan ba, magana ta ƙarya ta kaki. Wa qawli da fadin sa qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan indallah, qul ka fada musu hal unabbiukum shin bana ba ku labari ba, bi sharrin min dhalika masubatan indallah, da mafiya sharrin sakamako a wurin Allah, min dhalika sama da wadancan, masubatan ay jazaa indallah yawmal qiyama, wanda suka fi sharrin sakamako a wurin Allah ranar kiyama, bana ga ya maka ba. Su wane ne wannan Allah ya ce malla anahullah, su ne wanda Allah ya la'ance su, wagadi ba alai kuma ya fushi da su, waje alamin humul kirrata wal karazir, kuma ya sanya furrai da kuma alhanzir daga cikin su, wa ba da dago kuma suka bautawa ainihin wato dago. Waɗannan su ne mafiya sharri sama da waɗancan, wanda Allah ya la'ance su, ya sanya furrai daga cikin su, ya sanya ainihin wato alkanazir jamakin zir daga cikin su, aka sanya wasu kuma suka koma aladu kuma suka bautawa kuma ka adago. To an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da alkirata wa taqut, wannan barai ay kirata wal kanazir, shin su ne wanda Allah ya shafe sun nan ko ku ba su bane ba? Da ba kuma cewa wai in kaga buri yanzu wai su ne burran da aka halaka mutanen da aka halaka a wancan zamanin ashabu sabati, wai su ne har yanzu su ne buri, wanda ba haka bane. Shine manzo Allah ya ce inna laha lam yuhlik qauman aw qala lam yusik qauman faj'ala lahum nasran wala iqama, Allah baya halakar da wasu mutane kuma ya bar musu wasu yaya ko zuriya suna yaduwa ba. In dai Allah halakar da mutane ko wani al'umma to gaba ɗaya sun gama aiki, ba zai a ce kuma su ci gaba da haifayya ba, da aka burrai da aladu yanzu ba su ne wancan ba. Wainal kiratu wal kanazir kana qawla zalik, dama akwai halittar wannan daban, su wancan da aka halakar da su an gama da su, maganan su labarin su ya kare. Qala al bagawi, imamu bagawi ya fada fi tafsirihi, a cikin tafsirin sa, qul mana ya muhammad ka gaya musu hal unabbiukum ay hal ukhbirukum, shin na ba ku labari bi sharrin min dhalika, da mafiya sharri fiye da waɗancan da aka ambata, fiye da waɗancan ba na ba ku labari ba? Sai ce malla anahullah, su ne wanda Allah ya la'ance su, bi sharrin min dhalika masubatan ay sawaban wa jazaa, wanda suka fi sharrin sakamako da makoma, inda Allah a gurin Allah, malla anahullah ai huwa malla anahullah, su ne wanda Allah ya la'anta, wagati ba alai kuma ya fushi da su, su ne Yahudawa, waje alamin humul kirrata wal kanazir, kuma ya sanya burrai da aladu daga cikin su, su ne wanda suka kowa sharri a wurin Allah. Ki alkirrata wanda aka mai da su burrai su ne ashabu sabati, ma'abuta su ranar asabar, su ne wanda Allah ya mai da su burrai, wanda aka hana su yin su suka yi wata dabara, suka yi wa gulbin hanya sai ruwa ya taho kifin ya taru sai a toshe hanya, sai rallaje a zuwa ɗaya kifin. To wannan hira da suka yi na dabara wajen halatta abin da Allah ya hana, su ne Allah ta'ala ya mai da su burrai. Wal kanazir, su kuma aladu waɗanda aka mai da su aladu, su ne kufaru ma'idati Isa, kafiran nan na zamanin annabi Isa, wanda suka kafirce masa. To su ne Allah ta'ala ya mai da su, yawwa ya mai da su burrai da kuma aladu, Allah ya tsare mu. Wa abada taqut, ai waje alamin hum man abada taqut, kuma ya sanya daga cikin su wanda suka bauta wa taqut, ai a ta'a shaytan, suka yi wa shaydan biyayya, fi ma sawwala lahu, ci abin da ya kawata musu, bayan an mai da su burrai da aladu kuma suka yi wa shaydan biyayya, ci abin da ya kawata musu, shine ma'ana abada taqut. To wannan su ne ayoyin da malai kawo, sai aya ta uku a suratul kahfi, Allah ta'ala ya ce qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakidanna alaihim masjida. Wannan aya tana cikin jerin kissan ashabul kahfi, ashabul kahfi ma'abota gogo, Allah ta'ala ce qala alladhina ghalabu ala amrihim, wadanda suka yi rinjaye akan al'amarin su suka ce, wato game da ashabul kahf kenan. Bayan Allah nuna wata aya babban abun mamaki, wata aya game da ashabul kahf, kissa ce mai kayatarwa, sura ne ma guda a Qur'ani ko suratul kahf, da Allah ba da labarin wasu matasa da suka yi hijira, suka kaurace wa shirka da bautar wani Allah, suka gudu don su tsira da imanin su da addinin su. Allah ya ba da wannan doguwar kissa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine mutanen su tun daga farin Allah ta'ala a am hasimta anna ashabal kahfi wa raqib kanu min ayatina ajaba, tun daga nan aka fara ba da labarin su har aka kai ga lokacin shigan su koko, suka zauna sai da suka yi zanna a wannan kogon tsawon shekara 300 da nawa. Falafi sufi kafihim salasani atin sinina wa zinadu tis'a, a wannan kogon suka zauna shekara 309 suna bacci, ko ba kuwa suke ba bacci, Allah ya sa musu shekara 309 suna bacci. Shi yasa Allah ya ce wa tarbuna ala azanihim fil kahfi sinina adada, muka yi bugu a bisa kulluwansu, ma'ana muka sanya musu bacci a cikin wannan kogon. Sinina adada shekaru masu yawa, shi ne shekara 309 suna bacci a wannan kogon. Kuma Allah yana juyar da su gefe zuwa wani ɓangaren, za ta rabe da wani ta shimala, suna kwanciya Allah yana juya su ɓangaren dama da hagu, kuma ga karansu yana bakin ƙofa, wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasit. Balwa suka ce wannan karan shi ne kawai wanda aka ambaci kare aka yi masa yawa, amma ba haka ba, kare ai dabba ce wulaƙantacciya wanda ko aje shi a gida ba a so in ba da dalili na shari'a ba. To amma wannan karan shi ma sai gashi an yabe shi a Qur'ani, wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasit. To anan suka zauna tsawon wannan shekaru din. To bayan lokacin da al'amarin su ya bayyana, shine al'umma ta rabu kashe biyu, wasu suka ce a toshe kogon kawai domin daga ba Allah ɗauki rayuwarsu, ko to a toshe kogon kawai a gurgurun haka, wasu kuma su ce a ba haka za a yi ba, a mai da gurin ya zama masallaci saboda neman albarka. Tun da waliyai ne an gane, bayan Allah ne waliyai, to a mai da gurin ya zama kabarinsu ya zama masallaci, shi ne faɗin Allah a nan da ba da ya kawo. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, wadanda suka yi rinjaye bisa al'amarin su wadannan ashabul kahfi suka ce, lanattakidanna alayhim masjida, suka ce lalle sai mun rike masallaci, alayhim ay hawlahu, a wannan kewayen farfajiyar nasu sai mun mai da gurin ya zama gurin sallah. A rika yin sallah ana neman albarka tunda wani yayi ne, kaga an jima ana wannan shirkan. Ko kuma mun ji hadisan da muka yi a baya, annabi ya tsine wanda suke leda suke riƙe masal kaburbura a matsayin masallatai. To kaga dama kuma ya ce sai an san masu bin wannan tafarkin nasu. To shine suka ce za su riƙe wannan a masallaci a wannan kewayen nasu. To wannan ita ce ayoyin da malai ya kawo guda uku, su ne ayoyin da ya kawo guda uku a wannan bani. Wa nabi sa'id radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. حديثي daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah kara musu yadda, wanda Allah ta yarda min cewa Allah tabbata a gare shi, yace latattabi'unna sanana man kana qablakum, lalle tabbas ya kun bi hanyar wadanda suka zo gabanin ku. Sanan bi ma'ana dariq, hanya ita ne sanan. Sai kun bi hanya ta farke waɗanda suka gabace, hazwal quddati bil quddah, kwatankwacin daidaituwar kunnan mashi da kunnan mashi. Yawwa, yanda wato mashi wani baya wuce wani, ko kibiya za ka ga wannan ruwan daidai da daidai suke tafiya. To haka sai kun bi wannan hanyar waɗanda suka zo gabace, kwatankwacin daidaituwar kunnan mashi da kunnan mashi, ba wanda zai fi wani. Hatta lau dakalu hujira dubbabin la dakaltu, har dai inda za su shiga ramin damu to kuma sai kun shiga har dai inda za su shiga ramin damu kuma sai kun shiga a wannan al'umma sai an san wanda za su shiga wannan ramin in har an samu su Yahuda da Nasara sun shiga ramin damu kuma sai kun shiga ban taɓa fahimtar wannan karin ba sai wata ran muna darasin hadisin nan wani bawan Allah sai yake bayanin ramin damu wanda yake ashe shi ramin sa wai ba sai ta yake tafiya ba yana kwana-kwana yana da lungu da lungu ramin ka san wani ilimin wanda ya sani shi bai ba bayani kaga ashe hikima da manzo Allah ya buga wannan misali saboda shi ramin damu iya da complication ba normal rami bane irin na kowa yace to da za su shiga ramin damu Yahudawa da Nasara to kuma sai kun bi wannan hanya kana suka ce ya rasulullahi manzo Allah al Yahuda wa Nasara kana nufin Yahudu da Nasara kada yace faman to su waye in ba su ba mana su din ne su din ne duk abin da Yahudu suka aikata da Nasara to sai an san masu aikatawa a wannan sai an san masu koyi da su sai an samu Annabi sallama yayi gaskiya kuma an samu ko wanda sai kawai rayuwar sa Yahuda yake koya ko Turawa ana samu koyo sai ka samu daga cikin al'ummar nan shi kawai salon rayuwar su su suke burge shi su suke burge shi kawai rayuwar su yake so duk abin da suke shi zai koya yanayin suturar su ne yanayin askin su yanayin rayuwar su shi haka kawai zai bi ba da motsa mai shari'a tace ko mai musulunci ce ba shi kawai rayuwar yanci yake kuma kar kowa ta kura masa shi kawai rayuwar sa zai bi idan yanda ya ga suna yi kai wani kasar ma zai tashi ya koma can a can zai rayuwa kawai can ne aka fi walwala ba ta kura ba sallah da a jam'i ba kaza shi can zai je rayuwa ya fi son ya rayu irin wannan rayuwar sa Allah ya sauwaye to da haka manzo Allah ce faman suwa ne ne in ba su din ba to suwa ne ne kai a wani hadisi ma yake cewa hatta law kana fi yumati ummuhu alaniyatan la kana fi ummati bar yafalu zalim har dai inda a cikin su za a samu wanda zai zake wa mahaifiyarsa a fili to sai an samu daga ummata wanda zai haka sai an samu inda za a san wanda a cikin su zai je zina da uwarsa a fili to sai an samu Allah ya yi gaskiya yanzu maganar sa auren jinsin nan da ake suwaye duk ana samu luwaɗi da maɗugo ƙungiyoyi kala-kala na shedanci za ka samu hatta a cikin al'ummar akwai masu yi saboda su suna ga hakan shi ne burgewa namiji ya auri namiji ko mace ta auri mace ko mutum ya auri dabba duk suna yi wai da sunan wai wayewa hakan ci gaba ne Allah ya sauwaye yana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al'ummar sa ba za ta bar wani abu ba daga abin da Yahudu da Nasara suke aikata ba ce sai ta aikata duk sai an aikata ba za a bar komai ba duk abin da Yahuda suke sai an san ma su a wannan al'umma ba za a rage komai ba kaga ana ta kore shari'ar Allah ana ga tsarin nasu shine wayewa shine ci gaba kuma wanda suke ga haka kawai shari'ar musulunci takurawa ne kawai gara a bar kowa ya yanci rayuwarsa kawai freedom of life yancin dan adam musulunci ya ce kar a yi kaza shi zai yi kuma ce yana da yanci a bar shi kawai abin da ya gada yanzu ko addini mutum ya canza ya kan suna cewa kyale shi yana da daman da zai addinin da ya gada ba alhali a musulunci kuma ba a fita in dai kana musulunci ba za ka fita in ko ka fita sai an dawo da kai ko a maka haddi to su a gurin su kawai kana da dama kai abin da ya gada ma in mace ne ta yi zaman kanta ta yi rayuwarta kawai ba ta gidan iyayenta ba ta gidan miji kaga wannan ba rayuwa bane ko in baki aure ba kina hana iyayenki ko ƴan uwanki to su rayuwarsu kawai zaki zuwa ki kole da kin kai shekara 18 to kina da yanci kawai kuma abin da suke koya kenan in kun lura ƴan kanewo din nan ƴan matan nan irin salon rayuwarsu ka dauko ko ba ka bane irin ta suka dauko kawai zama kina rayuwar ki ne haka suka dauka kawai irin wannan rayuwar ta Yahudawa ne wallahi ka ga mace wata ma an mata aure ta gudu ta kashe auren sai ta tafi kane wuta kama hidima tana samun kuɗi tana gine-gine tana sayen motoci ta je Dubai ta je Ingila ta je ina ne har kaga ta fito a Lahira tana tafafa ita da sunan wayayya ita ba isa a gaya mata tayi ko ta bari ba ita idan ana ta ma ziga ta akai ko wanda ta fito tai wannan ne kuma yi sunan musulma ne ba wai ita ba wanda ya sai ce mata tayi ko ta bari wai an ce tana buɗe gashi baki ta ce ita ba mai hana ta hana ta abu ma lokacin ma za ta ci gaba da yi kawai ta rayuwar ta kawai take yi to kaga irin wannan tsarin rayuwar Yahudi da Nasara hancin rayuwa a musulunci ko ba haka bane in dai kai musulmi to ba ka da wani yanci naka na kanka sai abin da musulunci ya tsara maka to haka ne abu alhali irin waɗannan abin tausayi ne wannan matan ana nan ana nan a kwana ta yi sai sun dawo in dai sun yi tsawon rai ba su ma mutu ba sai sun wulakanta su gane wannan ba shi ne rayuwa ba rayuwar musulunci ita ce rayuwa mai tsafta kuma ita ne gata a ce kina gidan miji kin haihu kina da yaya da jikaru to in tafiya tai tafiya za ku ga rayuwar ko ina ne za ku ga rayuwar ita ne a ce mace ta rayu haka kawai tana iskanci a hankalta ma ƙarshen baya kyau balle a addinance to annabi ya ce ba abin da za a rage sai an san masu yaron sai an san masu wannan bibiya an gane ko shi yasa Sufyan ibn Uyayna yace man fasada min ulama'ina fa fihi shubhun min al-yahud wa man fasada min ubadina fa huwa shubhun min an-nasara duk wanda ya baci daga cikin malaman mu to yayi kama da Yahudawa duk inda ka san malamin da ya bandare to ya fi tsarin Yahudawa dama su da ilimi suke bacewa wanda ku ya gurbace daga cikin masu bauta cikin mu yayi kama da Nasara dama su bauta suke babu Allah kare mu wali muslim arwaya ta muslim an sawwan daga sawwan radiyallahu Allah da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzo Allah ya da min ci Allah sabbata a gare shi yace inna Allaha zawaliyal arda faraitu mashariqaha wa magharibaha haka wata mu'jiza yace lalle Allah ya tattaro mun ƙasa ya kusanto mun da ƙasa Allah ya tattaro manzon Allah fara'aitu mashariqaha wa magharibaha sai da na gano mafudan rana da mafadarta wala tun daga farkon duniya ta gabar da yamma duka Allah sai ya tattaro masa ya gani sallallahu alaihi wasallam wa inna ummati sayablukum mulkuha ma zuriya limika kuma lalle ummata da sannu mulkinta zai isa har zuwa inda aka tattaro mun na daga wannan ƙasar ma'ana musulunci sai ya kai sai ya doshi bangon gabas da kuma yamma ko ina musulunci sai ya kai haka manzon Allah ya faɗa an tattaro masa ƙasar aka kusanto masa da ita yawwa sai da ya gano mafudan rana da mafadanta duk abinda al'umma za ta mulkinta zai kai Allah sai da ya nuna masa shi yasa ya ce wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuriya limina mulallal ummata da sannu mulkinta zai kai zai isa har zuwa inda aka tattaro mun na wannan ƙasa din kuma wannan qurdubi ya ce a wannan abu ya tabbata kamar yadda annabi ya faɗa kuma yana cikin alama daga cikin alama na annabta annabi ya bada labarin wani abu kafin ya faru sai da mulkinsa ya kai yanda Allah ya tattaro mar Allah sai da isar da wannan addinin musulunci sai da ya kai wannan a zamanin tun sahabbai suna raye Allah ta'ala ya rika nuna bunƙasa addinin musulunci aka rika faɗaɗawa sai da ya kai wauditul kanzain al-ahmar wal abyad kuma an bani taskoci guda biyu ahmar wal abyad ja da fara shine zinariya da azurfa su ne taskoci guda biyun nan ya'ani kanzu kisra wa huwa mulkul furs wato taska na kisra shine mulkin farisa wa kanzu kaisar wa huwa mulkul rom da kuma taska na kaisar shine mulki na romawa da dogayen gine-ginensu da garuruwansu duka Allah ta'ala sai da ya ainihin wato ba wannan sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya fada cewa wani hadisi yake cewa na rantsa da wanda raina ke hannunsa sai kun isa zuwa ga mulkin taskokin wato Kisra, sai kun ciyar da wannan dukiya daga taska na wannan Kisra fi sabilillah, sai kun ci su da yaƙi kun tattaro wannan taskokin nasu matsayin ganima, wannan zinariyan sai kun ciyar da su fi sabilillah. Kuma hakan ya faru a lokacin khalifan Sayyidina Umar, sai da aka taho masa da hatta kambun sarauta na shi wannan sarkin Kisra din aka zo masa da shi da dukiyarsu gaba ɗaya, sai da aka kawo aka ɗebo a matsayin gari. Kaga Annabi yayi bayanin abin da zai faru har sai da ya faru tun kafin faruwarsa. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, kuma na roki Ubangiji na ga al'ummata, na roka al'ummata Allah ya yuhlikuha bi sanatin bi'ama, cewa kar ya halakar da al'ummata da fari da yunwa wanda zai game su gaba ɗaya. Annabi ya mana addu'a, kar ya halakar da mu da fari bi'ama wanda zai game al'umma gaba ɗaya, a yi fari a yi yunwa duk duniya a halaka al'umman nan Annabi ya roka. An gane wannan ko? Annabi ya yi wannan addu'a ne, kuma hakan ya tabbata Allah ya amsa wannan addu'a. Kar a ce yunwa ko fari ya halakar da al'umma gaba ɗaya, Annabi ya roka mana wannan. Wa Allah yusallitu alaihim aduwwan min siwa anfusihim, kuma ya roki Allah kar ya ɗora abokan gaba a kayansu ba daga cikin kawunansu ba. Addu'a ta biyu ce, kar ya ɗora abokan gaba a kayansu wato daga cikin kafirai su rika halakar da al'ummarsa ba daga kawunansu ba. Fa yastabiha baydatahum, har ma su halakar da farfajiyarsu, su halakar da farfajiyarsu ma'ana su tumɓuke su gaba ɗaya, ya zama dukkanin garuruwa na musulmai kafirai sun yi galba a kayansu, a ce sun tumɓuke su gaba ɗaya. To Annabi ya yi addu'a, kuma Allah ya amsa wannan addu'a. Wa inna rabbi qala, kuma Allah Ubangiji na ce, ya Muhammad idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad, idan na hukunta wani hukunci to lalle ba a mayarwa, ba na maidawa. In na hukunta wani hukunci nazartar to ba a maida shi, ba wanda ya sai hana wannan abun faruwa, abinda Allah ya kaddara ya hukunta zai faru. Ana nufin al-qada'ul kawni kenan, Allah ya hukunta wani abu zai faru a duniya to ba zai sai kawar da shi, ba wanda zai canza. Wa inni a'daituka li ummatika, kuma lalle na baka ga al'ummarka kamar yadda ka roka, Allah uhlikahum bi sanatin bi'ama, ba zan halakar da su da fari wanda zai game su gaba ɗaya ba, a ce a yi yunwa gaba ɗaya duk a halaka. Annabi ya yi addu'a, ya amsa wannan, Allah ya amsa wannan addu'a, ba zai halakar da al'ummarsa da fari da zai game su baki ɗaya ba, sai dai ka samu wani gun ana yi fari, wani gun kuma ana samun wadata. Za a samu jaraba, wani guri a yi, wani guri kuma a samu wadata. Kuma saboda Allah ya kawo sauƙi tafiye-tafiye a ƙasar ko a duniyar, ko da wani ɓangare an yi farin to ana yi ɗaukowa abincin kuma a kawo wani ɓangaren, kaga sai ya zama dai an samu sauƙi, ba za dai a ce yunwa ta halakar da al'umma gaba ɗaya. Allah ka bada sauki. Wa Allah usallita alaihim aduwan, kuma ba zan ɗora abokan gaba a kayansu ba, min siwa anfusihim, ba daga cikin kawunansu ba. Fa yastabiha baydatahum, har ma su halatta ainihin wato farfajiyarsu, ya zama sun tumɓuke musulmai gaba ɗaya. To Allah ya ce ya amsa wannan, ba zai bar abokan gaba ya ɗora su a kan musulmai ba daga cikin kawunan cikin musulman ba. Walau ijtama alaihim man bi aqdariha, ko da duk wanda ke sansanin duniya sun taru a kayan musulmai, Allah ba zai ba su garba har zuwa yaushe, hatta ya kuna ba'dhum fi hulku ba'dan, har sai an samu sashi suna halakar da sashi. Wa yasbi ba'dhum ba'dan, sashi kuma suna riba cewa sashi. To alƙawarin Allah iya lokacin ya dakata, ba zai ɗora abokan gaba a kan al'umma ba sai lokacin da ya ta al'ummar ta lalace, sashi yake yaƙan sashi, sashi yake kama sashi matsayin ribatattu. To daga nan ne kuma kamarai sai ya fada. Kun ga abin da yake faruwa kenan ko? Sai a samu ƴan tawaye daga shan umma da sunan musuluncin za su fito da makamai suna kashe junansu. To daga nan kamarai kuma sai ya samu garba. Duk kasar da ka samu ta musulunci a rusa ta, to sai ka samu, sai da aka samu dama musulman tsakaninsu suka wargaje, nan ne kuma sai a shigo a gaba. Da fata mun fahimci wannan nasihi ko? Yanzu kuwa ƙasar nan musulmai da yawa sun faru, abubuwa da yawa sun faru. Faɗan mai tatsina da muke jin tarihinsa, ai ba wasu arna ne na ori daga wani guda daban ba, ko da sunan addini aka tada wannan ya matsala ake kashe-kashe. Da sunan addinin ne ba, ko yake kashe musulman yana yanka su da sunan shi ɗin a cewar su wasu musulmai. Haka abin ya ta faruwa, kamar yadda labari ya nuna. In ka zo baya-baya da muka sani lokacin Boko Haram, ai su ma ƙungiyoyin da sunan addini aka kafa su, ko ba da sunan addini ba ne? Ai wani abu ne da ya faru kwana-kwana na gwada sani. Shi Malam Muhammad Yusuf da ya taso, ai da sunan wa'azi ne, da'awa ake aka ɗauko, da sunan addini ne, da ba bunne wani ba a ƙasa. Ƙarshe zo ya kai ga kashe-kashe, har yanzu gashi ana ba. Wanda sunan jihadi wai ake yi, amma jihadin ba inda ake kai hari sai musulmai. Garuruwa na musulmi, masallatai, wuraren ibada nan za a je a kashe. To kaga lokacin da ya zama na wasu suna kashe wasu tsakanin al'umma, to a nan kuma shi ke alƙawarin nan da Allah ya yi kuma to iyakar sake nan. A nan kafirai sai ya samu dama. To ga shi, hatta masu hidiman kidnapping da suke kai hare-hare suna sata mutane, su ɗin ma sunansu a suna musulmai ne ba, a suna ba. Duk da an gurɓata masa tunani da wannan ana, to da sunan musulunci ake yi, sashe suna kashe sashe. To a nan ne ko maganar kuma samun aminci kuma ya kau. Allah tsare mu. To daga lokacin wannan abu ya faru, maganar kuma samun aminci ya kau, to nan ne kuma abokan gaba za su samu dama a kai. Da ba fa wasu yake wai sai bango ya tsage ka danga da yake shigowa. Zai yi wahala wani daga waje kama haɗe garba a kanka, sai ya samu haɗin kai da wani naka na gida. Sai ya san dama daga cikin gida. Kun yi zama kun rugurguje kanku ya rabu, kuna kashe kai, kuna ta kashe-kashe, kuna kafurta junanku, to daga nan ne kuma sai a samu dama, sai a tuɓuke ku. Waza da kuma ya ƙare, wa innama aqafu ala ummati na a'immatal mudallina, kuma in abin da nake tsoro cewa ummata, wa innama adatu hasirin ne, abin da kawai nake tsoro cewa ummata, ala a'immatal mudallina, jagorori masu ɓatarwa. Jagorori masu fatarwa, in an ce al'umma ya ƙunshi shugabanni da malama, al'umara wa ulama wa ɗubbai, shugabanni da malama da ma masu bauta, yawwa. To su ne annabi ya ce yana tsorace mana, domin idan suka gurɓace suka lalace, to al'umma ta lalace. In ba shugabanci mai kyau aka san miyagun malama masu ɗora mutane a kayan shirka da bid'a da munanan aƙidu, to wallahi al'umma ta lalace. Al'umma ta lalace, kuma ko a ƙasar nan matsalan da muke fuskanta kenan, ɓangaren shugabanci abu ya lalace, banda sata da zalunci da danne ya ba abin da suke. Ƙasar Allah ya mata arziki, amma kuma saboda lalacewar shugabanci al'umman ƙasar sun gagara cin gajiyar arzikin da Allah ya ba su. Babban matsalan mu kenan wallahi. Taka ba talauci a Najeriya, Allah ya mana komai, wallahi babu talauci a ƙasar. Ɗayan biyu ne kawai, ko dai arzikin asan zalimai masu kwashewa, ko kuma daga cikin asan masu lalacin da ba sa ƙoƙarin da za su nema abin da zai rufa a kansu asiri. Ɗayan biyu ne, amma dai Allah kan ya shimfiɗa arziki a ƙasa. To amma dalilin lalacewar shugabanci abin sai ya zama yanda ya zama. Mutum ɗaya zai kwashe arzikin al'umma gaba ɗaya, kuma ya je adana. Sannan ga malama su ma wanda suka gurɓace, ko kullun kiran su a kayan batar da mutane da mummunar hanya suke kai. To shine abin da Annabi yake ce tsoro cewa al'ummarsa batattun shugabanni da malama in wannan bangaren suka lalace to wallahi al'umma ta gurbace. Allah tare shi yasa ma cikin Qur'ani Allah yake ambata wasu daga cikin ƴan wuta da suke nadama wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Suka ce ya ubangiji mun yi da'a ga shugabanninmu da manya manya daga cikin mu suka batar da mu gabanin hanya. Allah zare mu. Shi yasa daga cikin waɗannan zaka samu wanda zai na gaya mabiyansa in kuna da bukata ku je kabarin wane ku je ku yi addu'a Allah zai biya muku bukata. Kaga mu ga munanan malaman kenan irin hanyar da suke dora mutane aje kabari ayi addu'a ayi tawassuli ayi kaza da sunan neman biyan bukata. To wannan Annabi yana tsoro cewa al'ummarsa wanda za su dora mutane a kayan shirka da bid'a da kumbata yana ji mana tsoro ga al'ummarsa. Yawwa Allah tare mu. Na'am wa idha waqa'a alaihim sayfun lam yurfa ila yawmil qiyamah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan takobi ya auku a kayan su al'ummata in takobi ya auku a kan su aka fara kashe kashe to lam yurfa ba za a dage shi ba ila yawmil qiyamah zuwa tashin kiyama. In dai takobi ya auku a kayan su aka fara kashe kashe to ba za a dauke ba zuwa kiyama. Allah tsare mu. To abin da ya faru kenan tunda aka kashe Usman ibn Affan har yau al'ummar duniya ba ta zauna lafiya ba shine farkon fitina a tarihin musulunci. Kisa da aka yi na gilla a wani bawan Allah waliyin Allah shine na farko Usman ibn Affan. To har yanzu ko ana nan a cikin musulunci ana ta yi kaga yau ana fada a nan gobe ana yi a can tunda aka kashe Sayyidina Usman Allah bai dage ba har zuwa tashin kiyama. Sai dai wani lokaci a samu yayyawa wani lokaci a samu sauki ko wani bangare ka samu ana yaƙe yaƙe wani kuma Allah ya kawo sauki amma dai har kiyama ba za a daina kashe kashe tsakanin musulmai ba har tashin duniya ba za a daina. To shine abin da yake nufi a nan. Allah tsare mu. Wala taqumu sa'atu sannan manzo Allah ce alkiyama ba za ta tsaya ba hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina har sai wata kabila daga shi al'ummata ta hadu da mushrikai. Eh har sai wata kabila daga shi al'ummata ta hadu da mushrikai. Yawwa sai ta hadu da mushrikai wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awsa kuma har sai an san wata bangare daga shi al'ummata ta bautawa kuma kaga wannan shine muhallin shayin da kawo wannan babi cewa sai an samu daga al'ummar nan masu bauta kuma ka. To Annabi ya fara sai an san masu bin mushrikai suna koyi da su Yahuda da Nasara. Annabi sallama ya tabbatar da wannan wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna salasuna kulluhum yazumu annahu nabiy kuma lalle da sando zai kasance shi al'ummata sai an samu makaryata 30 kowannen su yana riya cewa shi annabi ne 30 din ba iyakar su bane ba eh suna iya zama fiye da haka sai an samu makaryata 30 kowannen su yana riya cewa shi annabi ne kuma haka ya tabbata ya faru eh gaskiyar manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbata tun a zamanin Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam an samu masu da'awar annabta cewa su annabawa ne. Alhali ya ce wa ana katiban nabi ni ne cika bakin annabawa la nabi ya ba'adi ba wani annabi bayan mu amma ce kiyama ba za ta tashi ba sai an samu makaryata har 30 kowannen su yana riya shi annabi alhali ba wani annabi bayan. To an samu tun yana da rai Musayra batul Kazzab ya bayyana a imama kuma ya da wani shi annabi tun annabi yana da rai. Sannan an samu Aswadul Unsi a Yaman shi ma ya fito ya ce shi annabi a lokacin karibancin sai na Abubakar. An samu Tuleha ibn Kuwayli a cikin Bani Asad ibn Kuzayma, shi ma ya ce shi annabi. An samu Saja a cikin Bani Tamim, ita ma ta fito ta ce ita ma annabi ce. Duka waɗannan sun bayyana a cikin tarihi. Yawwa, to shi Aswad an kashe shi tun gabanin manzon Allah ya rasu, an kashe shi. Sannan Musaylimah bint al-Kazzab shi ma an kashe shi a lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, wanda Wahshi shi ne ya kashe shi, wannan sahabin da ya kashe Sayyidina Hamza a ranar yaƙin Uhud. To shi ne ya kashe Musaylimah bint al-Kazzab, har ma yana jin daɗi da wannan abun da ya yi, da mashin da ya kashe baffon Annabi sallallahu alaihi wasallam, da shi ya kashe wannan Musaylimah, har yake fatan ya zama kisan da ya yi wannan kafirin, ya zama kafara na wancan kisa da ya yi a lokacin gabanin ya shiga musulunci. To shi ya kashe Musaylimah, an gane ku? Sannan kuma akwai wanda mai suna Muktar ibn Abi Ubaidin As-Saqafi, shi ma ya bayyana a Kufa a lokacin khalifancin Ibn Zubayr, Abdullahi ibn Zubayr, shi ma ya fito ya ce shi annabi. Waɗannan duka dai sun bayyana a cikin tarihi, wanda suka fito da sunan su annabawa ne. Kuma ko a ƙarnin da ya gabata ba, a wannan ƙarni kai akwai a ƙasar Indiya ma an samu wanda ya fito shi ma annabi ne, waye sunan nasa ne? Ahmad Ghulam, shi ma ya fito da sunan annabi. Turawa Ingila suka goya masa baya, wai shi ma annabi ne. To kaga waɗannan duka mu'jiza ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani. Alhali ya ce ni ne cika mace annabawa, wanda bayan ni babu wani annabi. Yawwa, Allah ya tabbatar da wannan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi. Yawwa, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne cika mace annabawa. Yawwa, shi yasa ta Annabi Isa da zai dawo a ƙarshen duniya zai zo ne a matsayin ba a matsayinsa na annabi ba. Zai zo ya hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba matsayin annabi za a turo shi ba, zai zo ne ya hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, da haka shi ma dai kamar al'umma annabi zai dawo a matsayin ɗaya da cikin al'ummar manzon Allah ne, ba wai magana wai annabi zai matsayin annabi ba, ba wani annabi bayansa. Na'am, zai zo ya karya cross, ya kashe masu, ya kashe dujjal. Yawwa, zai zo ya wasu muhimman ayyuka gabanin ya mutu ya koma ga Allah. Na'am, zai kashe alade. Yawwa, fa yaksirna saliba wa yaktulna kinzira wa yanta anna aljizya. Abubuwan da zai yi ya dawo, ya karya cross as-salib kenan, kuma zai kashe al-kinzir alade, kuma zai dora musu jizya, duk ma cewa shi Allah ne sai ya yake su. Wala tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura, kuma wata jama'a daga cikin ummata ba za ta gushe ba, a bar Allah yana taimakon su a kayi gaskiya. Duk inda zamani ya kai to a kota al'umma ba za ta gushe ba, suna ababen taimakawa a kayin gaskiya, suna nan a kayin gaskiya. Allah ya sa mu a cikin su. Ko yaya zamani ya lalace to akwai al'umman da suna, Allah zai taimake su a kayin gaskiya. La yaduruhum man khazalahum, wanda ya tabar da su ba zai cutar da su ba, wanda yake taimakon su. Hatta ya ta amrullah, har al'amarin Allah ya zo tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki. To wannan al'umma Allah ya tabbatar da sai an samu wanda suke kan gaskiya, ba za su gushe ba, suna nan a kayin gaskiya. Yawwa, yana iya kasance wata jama'a ce ababen kirgawa daga cikin mu'minai. Yawwa, daga cikinsu akwai faqihai, masana hadisi, masana Qur'ani, masu umarni da kyakkyawa da hali ga mummunan aiki, masu gudun duniya, masu hoton Allah. Yawwa, to dole sai an samu wanda suka tsaya kayan Qur'ani da sunna, har duniya ta tashi sai an samu suna nan. Wannan dalili ne na cewa lallai ne fa duk inda al'umma ta lalace to za a ci gaba da yi ba, sai an san wanda suke kan gaskiya. Allah ya tabbatar da mu a kai. Kasa wani sai ya ce ai babu gaskiya, kowa malami ya ce bai tayi kawai, injuwa ga Qur'ani ga sunna, kace ba a san me yake gaskiya ba.
wanda suke kan gaskiya su ne suke kan Qur'ani wanda suke kayan sunna har abada duk inda zamani ya kai Allah ba zai tabar da su ba suna nan akan gaskiya ko da an ji a taimake su Allah zai taimake su kuma ko da ba su da yawa jama'a da ake magana ba wai dandazo na mutane ake nufi wanda suke kan gaskiya su ne jama'a ya ko a garin kwace ku kadan ne amma ko rike Qur'ani da sunna to ku ne a ta'ifatul mansura jama'a da Allah ya alƙawari zai taimaka ba yawan dandazo ake dubawa ba kai ko kai ɗaya ne a anguwar ku ko a garin ku ka rike Qur'ani da sunna to kai ne jama'a ne ba dandazon mutane ake dubawa ba a ganewa gaskiya da yawan taron jama'a ana gane gaskiya ne ga wanda suke kan Qur'ani da sunna suke bin dalilai na shari'a su ne jama'a da ke to Allah ya tabbatar da mu a kai wannan shine karshen babu Allah kai mu darasi na gaba sai mu karanto wasaya dan suna da yawa sun kai kusan guda sun kai 18 suna kuma da bayani to za mu karanta su a darasi guda insha Allah sannan za mu takaita abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ba mu lada kuskure muna roƙon Allah ya mana afwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كيد الدنيا عذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من كيد الدنيا عذاب الآخرة اللهم اكفنا بهلالك عن هرام واغننا بفضلك عما سواك اللهم اكفنا بهلالك عن هرام واغننا بفضلك عما سواك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واتوب علينا الحمد لله رب العالمين